zabubuka a kasashe masu tasowa kamar Najeriya sau da yawa sukan ci karo da korafe-korafe bayan zabe, musamman daga waɗanda ba su samu galaba ba a zabukan, kama daga zabukan shugabannin jam'iyyu ko na fitar da 'yan takara kuma manyan zabuka, kamar wannan korafi da wakilan kungiyoyin jam'iyyar APC suka gabatar a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya bayan zaben fitar da 'yan takarar gwamna.
A yi zabe na gaskiya, saboda shi mulkin demokradiyya mulki ne wanda jama'a suke zaben wanda suke so, kuma wannan da suke so yayi musu aiki. Ba ai mulki ne na mutum guda ya zaben ma jama'a wanda yake so ba. Za mu ce wanga ba wai zaben share fage bane. Wannan ma fim aka yi. Muna kira da uwar jam'iyya don Allah su zo ai zaben gaskiya domin cigaban fatin mu a jihar Sokoto.
Wasu lokuta ma tunkatun gudanar da zabukan wasu sukan gabatar da korafi, musamman idan suna hagen ba za a yi musu daidai ba ko kuma suna ganin za su sha kasa a zaben, kamar wannan da wasu daga cikin masu neman takarar gwamna a jam'iyyar APC suka gabatar kafin zaben fitar da dan takarar gwamna a Sokoto.
Duk abin da Sokoto ta taba abin da aka yi bayan an yi shi, wanda a lokacin da ta taba shi bai gyaruwa, to yana kamata wajen jam'iyyar ta kula da wannan saboda a kare martabar jam'iyyar da kuma makoman a magoya baya da kuma abubuwan nasarori da ke gaba ga jam'iyya.
Ita kuma jam'iyyar bayanan da ta fitar bayan kammala zaɓuɓɓukan ya nuna cewa an gudanar da zaɓuɓɓuka cikin tsari bisa doka. Masana sun bayyana cewa waɗannan matsalolin suna da illoli domin sukan kawo rauni ga tsarin demokuraɗiyya. Farfesa Tanko Yahaya Baba na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto ya ce abin da ke sa ana kwan gaba kwan baya a harkar zaɓuɓɓuka a Najeriya shi ne raunin da ake samu wajen hukunta waɗanda suka saba dokokin zaɓe.
Na farko dai abin da ya kamata a bi a tabbatar da dokokin nan an gyara dokoki, kuma dokokin sun zama ƙararra, ba su da wani babu wani abu wanda ke na duhun kai ga doka. Na biyu shine a tabbatar da cewa hukumomi ko kuma shugabanni da ke da alhakin gudanar da waɗannan ko ta yadda waɗannan doka ko gudanar da su an tanadar da doka ta musamman wadda za ta hukunta mutanen da suka saba wannan dokar. Akwai kuma dokar da ta tanadar da yadda za a gudanar da jam'iyyar. To kamata yayi a ce idan an saba wayannan dokoki, aka je kotu aka tabbatar da an saba wayannan dokoki, to mutanen da suka saba wayannan dokoki ya kamata a hukunta su.
Kungiyoyin fafutuka su ma suna da gudunmuwar da ya kamata su bayar wajen daidaita al'amura a tsarin zaɓuka.
Bakam da yawa jam'iyya za ta isa ka'ida cewa duk wanda ya ɗauki ƙara ya kai jam'iyyar shi ƙara, to ya rasa an kore shi daga jam'iyya. To idan akwai wannan tsoro da fargaba ga 'yan jam'iyya, to akwai kungiyoyi masu zaman kansu wanda a kowane irin zaɓuɓɓuka ake gudanarwa suna sa ido kan yadda ake gudanar zaɓuɓɓukan nan. Idan sun tattara bayanai na abubuwan da suka shafi laifuffuka da aka aikata wajen gudanar da zaɓuɓɓuka, to suna da hurumi su kai kotu kuma su nemi kotu ta hukunci.
Sai dai wata matsala da ke tattare ga kungiyoyin na fafutuka ita ce akasarinsu sun faɗa hannun 'yan siyasa sai yadda suke son yi da su. Abin da yasa tasirin su ya raunana su kuma ƙorafe-ƙorafe suka yawaita. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.